Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tusli da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 23 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aishatu da kanin labarai.
A yau Talata ake sa ran manyan jami'an kula da lafiyar jama'a a nan Amurka za su bayyana a gaban kwamitin majalisar kasar yayin da wasu bangarorin kasar ke fama da sababbin masu kamuwa da cutar coronavirus. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana maida annobar coronavirus batun siyasa, kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaki cutar ya fi cutar illa. Jami'ai a Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau Talata cewa za su sake kulle gundumar Gütersloh biyo bayan rahoton sake bullar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa kamfanin man Najeriya NNPC ya ce ya gano iskar gas mai yawa a jihar Filato.
Yanzu za mu iya mu maintain number 1 a cikin Afrika na masu mai.
To ko ina aka kwana a tabargazar cin kudin tsaro a Niger?
Takardun da fashin mu ta aiko mana cikin hannunmu ta samu laifi da yawa da ake iya buda bincike akan wa'anga mutanen.
Za kuma a ji halin da ake ciki game da tsaro a wasu sassan arewa maso gabashin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin nan na noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata ake sa ran manyan jami'an kula da lafiyar jama'a a nan Amurka za su bayyana a gaban kwamitin majalisar kasar yayin da wasu bangarorin kasar ke fama da sababbin masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibitoci. Daga cikin waɗanda za su yi bayani akan kokarin gwamnatin Trump game da wannan cuta a gaban kwamitin 'yan majalisun na makamashi da kasuwanci, akwai Dr. Anthony Fauci, shugaban tsangayar kula da cututtuka masu yaduwa, da daraktan cibiyar kula da kare cututtuka masu yaduwa Dr. Robert Redfield, da shugaban kula da abinci da magunguna Dr. Stephen Hen, da kuma Brett Giroy, shugaban kula da lafiyar al'umma. Fauci yana daga cikin masana harkar lafiya da ke cewa kada jama'a su mai da hankali akan yaduwar cutar karo na biyu saboda har yanzu kasar bata fita daga karo na farko ba. Jihohi da dama a nan Amurka na kokarin daukar matakan sassauta sharuɗan da suka gindaya don hana yaduwar cutar. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya yi bayani jiya Litinin cewa sake tsaurara matakai zai zama shine mataki na ƙarshe da zai dauka yayin da yake bayyana cutar na daɗa yaduwa. Adadin waɗanda ke kamuwa kuma ake kwantarwa a asibitoci sai ƙaruwa suke. A Louisiana da ke makwabtaka da ita, adadin waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 ya haura 300 yayin da cutar ke ƙara yaduwa. Gwamnan jihar John Bell Edwards ya ce za a ci gaba da kasancewa cikin takaitaccen zirga-zirga da da yake shirin ɗagawa ranar Juma'a. Haka abin yake a Georgia yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu yana daɗa ƙaruwa a jihohi 12. Kasar ta Amurka na da mutum 120 waɗanda suka mutu kuma miliyan 2.3 suka kamu. A halin da ake ciki kuma, shugabar hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana maida annobar coronavirus batun siyasa, kuma rashin shugabanci a faɗin duniya da zai yaki cutar ya fi cutar illa. Ana matukar buƙatar haɗin kai da jajircewa a faɗin duniya, siyasantar da annobar yana wuce makaɗi da rawa. Bisa ga cewar Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus a wani taro na duniya da aka gudanar a bidiyo a Dubai, Tedros ya ƙara da cewa babbar barazana da muke fuskanta ba cutar bace, rashin haɗin kai da kuma shugabanci a faɗin duniya. Tedros bai faɗi wanda ke siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi WHO da tafiyar hawainiya wajen yakar coronavirus. Haka zalika tana yawan yabawa kasar China sanadiyar haka ma shugaban na Amurka ya yi barazanar katse tallafin kuɗin hukumar. Jami'ai a Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau Talata cewa za su sake kulle gundumar Gateslaw biyo bayan rahoton sake billar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama. Da yake wa manema labarai bayani a Düsseldorf, premier jihar Armin Laschet ya faɗi cewa dokar hana fita za ta kasance ne har sai 30 ga watan nan. Bayan gano ma'aikata sama da 1,500 da wasu daga cikin iyalansu na ɗauke da COVID-19. Gundumar Gateslaw da ke ɗauke da mutum 360 ita ce wuri na farko a Jamus da za a sake kullewa bayan hukumomi na ƙoƙarin ɗaukar matakai sannan a hankali na sassauta dokar hana fita makonni 7 da suka gabata. Dokar kullan za ta hada da rufe wuraren ajiye kayan tarihi, gidajen kallo na sinima, wuraren wasanni na motsa jiki da kuma wuraren ninkaya. An kuma haramta yawan shakatawa da gashin nama a waje da ake tara jama'a. An samu irin wannan barkewar annoban a wuraren sarrafa nama da dama na Turai da ma na Amurka.
An jima kaɗan Aishatu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, inda za mu je jihar Filato ta arewacin Najeriya. Inda kamfanin man Najeriya NNPC ya ce ya gano dimbin iskar gas. Zainab Babaji gare ki.
Kamfanin albarkatun man fetur a Najeriya wato NNPC ya ce ya gano dimbin iskar gas dankare a ƙarƙashin ƙasa a yankunan ƙananan hukumomin Wase da Kanam a nan jihar Filato. Shugaban kula da aikin tonon man fetur na kamfanin NNPC Abdullahi Bomai ya ce gano sinadarin hydrocarbon a kwancin Benue ya nuna tabbacin samun mai da iskar gas, wanda ya ce ƙara gudanar da bincike zai bayyana irin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa. Jami'in na NNPC ya ce wannan aikin zai gudana ne a ƙananan hukumomin Kanam da Wase da ke arewa maso gabashin jihar Filato don gudanar da binciken kwakwaf a gano hydrocarbon da ke ƙarƙashin ƙasa. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu ya ce gudanar da aikin haƙar man da iskar gas ci gaba ne a yankin nasa.
Alhamdulillahi sai mu ma mu yi amfani da haka mu kyautata mu gyaurata dukkan abin da zai kawo mana rashin jin daɗi. Wani zai ce gonan kakan shi ne, filin wane shi ne, wannan dukkan nan. Amma mafi ala alkhairin da yake ciki zai fi bakin cikin da yake ciki. Saboda yawa-yawan mutane ba aikin yi, to kaga wannan ma zai kashe zaman banza. Abin da ya fi daɗi a al'amari ya kawo sauki shi ne yin adalci.
Mr. Teso Aga malami ne a sashen binciken albarkatun ƙasa a jami'ar Jos ya ce samun man fetur da iskar gas a jihar Filato zai ƙara martabar da Najeriya ke da shi na zama kan gaba a ɓangaren samar da iskar gas wanda ke da muhimmanci a duniya.
To yanzu reserve namu wato yawan mai da muke da shi dama ya rabu, amma yanzu da wannan discovery da aka yi reserve namu ya karu. Yanzu za mu iya mu maintaining number 1 a cikin Africa na masu mai. Na biyu, mai din an samo shi a cikin abin da muke kira inland basin. Don duk mai da an riga an samu a Nigeria yana Niger Delta ne. Amma wannan kokarin da NNPC suke yi yanzu in aka samu ba za a samu irin matsaloli da kalubalen da aka samu a Niger Delta ba. Zai taimake mu don babu teku kusa.
Abdulrahman Amwase, wanda dan asalin karamar hukumar Wase ne, ya buƙaci waɗanda za su gudanar da aikin ne da su yi adalci wa al'ummar yankin.
Da Allah, idan an fara wannan aiki ya ci gaba, waɗanda suka tsoro akan wannan abun, da Allah su ji sauran Allah.
A ɓangare guda kuwa, gwamnatin jihar Filato ta bakin mataimakin gwamnan jihar Farfesa Sani Tioden ya ce a shirye gwamnati take ta ba da gudunmowa don samun nasarar aikin. Kamfanin na NNPC dai ya ce man fetur da iskar gas da ya gano ya ratsa jihohin Benue, Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi, Nasarawa, Plateau da Kogi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha Tasile da ci gaban labaran duniya.
Wani mutum da ya kara motarsa a kofar shiga ofishin jakadancin kasar China da ke babban birnin Argentina ya shiga hannu jiya Litinin da daddare. Ana gudanar da bincike akan hadarin da ya janyo hankalin 'yan sanda da dama a babban birnin na Argentina. 'yan sanda sun ce ba wanda ya ji rauni a shi direban motar ɗan shekara 24 da haihuwa. Jakadar China a Argentina baya ofishin lokacin da hadarin ya faru. Rahotanni na nuni da cewa an ga direban a shafukan sada zumunta yana cewa yana da masaniya akan COVID-19 kuma yana neman taimakon ofishin jakadancin. Wani na kusa da ma'aikatar hulɗa da kasashen waje ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa direban ya tuka motar ne ya rafka wa kyauran kofar shiga ofishin jakadancin bayan da aka ki sauraron sa. A wani rahoto da ba a tabbatar ba, jaridar Buenos Aires ta kasar ta wallafa cewa direbar na neman mafaka ne a ofishin jakadancin. A jiya Litinin, 'yan sanda a birnin Washington suka yi amfani da ƙarfi wajen maida masu zanga-zanga baya yayin da suke kokarin sauke wani mutum-mutumin tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson da ke wani filin shakatawa kusa da fadar White House. Masu zanga-zangar sun sakalawa mutum-mutumin da ke wurin shakatawa na Lafayette igiya ne suna kokarin kayarwa, sai 'yan sanda da yawa da ke kula da wuraren shakatawa suka yi amfani da kulake da abun fesawa mai barkono suka tarwatsa su. Shugaban Amurka ya yi Allah wadai da masu zanga-zangar a shafinsa na Twitter, kuma ya gargaɗe su da su yi hattara. Mutum zai iya fuskantar ɗaurin shekara 10 a gidan kaso a ƙarƙashin dokar mutunta tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan wurin na kusa da inda a watan jiya aka tarwatsa masu zanga-zanga dab da fitowar shugaba Donald Trump yayin da ya tattaki domin ɗaukan hoto a wani coci a tsallaken Lafayette. Mutum-mutumin shugaban Amurka ne na 7 tsakanin 1829 zuwa 1837 sanye da kayan soja a bisa kan doki don karrama aikin soja da ya kafin ya zama shugaban ƙasa. Ana zarginsa ne da sa hannu a wata doka a shekara 1830 da ta bada damar korar dubunnan ƙabilun Amurka daga gonakinsu a kudancin Amurka, al'amarin da aka yi wa laƙabi da The Trials of Tears saboda yawansu sun mutu yayin da aka tunkuda su zuwa yammaci.
Alaida Aishatu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda baya ta haihu game da tabargazar cin kuɗin da aka ware don tabbatar da tsaro. Suna Barma gare ta.
Da ya cire da su rapor provisoire ki fa resorti amman ka ganye
cece ku can da ke ƙara ƙarfafa a tsakanin jama'ar Niger dangane da kuɗaɗen da ake zargin an yi rubda ciki a kansu a ma'aikatar tsaro ya sa ofishin alkali mai tuhuma procureur Mamman Tsayebu Isa kiran taron manema labarai domin sanar da jama'a halin da ake ciki akan maganar binciken da hukumar 'yan sandan farin kaya wato peji ta gudanar a baya-bayan nan. Madam Medama Hadiza na daga cikin mukarraban ofishin na procureur.
Da aka yi rapor na fari wanda ya samu aka wallafa shi da bai kamata a wallafa ba, ya yi zancen kudade da suka yi miliyar 70 da suka bace saboda akwai wani marshe an bada ba a yi ba, wani an yi rabi ba a yi ba rabi, wani ba a yi ba can, kuma kamar wasu abubuwa an ƙara kudinsu da ake ce masu facturation. To da furnisar kin suka kashi certification kin su takardun da ya kamata da wani facturation da wani abubuwan da suka bada a ƙarshenta mantankin sai ya koma miliyar 40 da wani abu. To mu da rapor kin nan definitive yanzu da mantankin nan muka yi zirgin police judiciaire ta yi mana enquete ta ke ce mu peji. To a can peji sun yi bincike sun saurari duk wanda hannunsa ya shiga cikin zancen. To takardun da peji muka aiko mana cikin hannunmu ta samu laifi da yawa da ake iya buɗa bincike bisansu akan wa'an ga mutanen. Kudaden da ta gani ita dai wanda aka yi reconnaitor an samu kamar miliyar kasa da 20.
A makon jiya wasu lauyoyi a taron 'yan jaridar da suka kira sun kwatanta wanke wasu 'yan kasuwa duk da cewa sunayensu na gaba-gaba a sahun waɗanda rahoton binciken jami'an jandarma ya ayyana a matsayin waɗanda suka samu kwangilar sayan makamai.
Aikinsu su nuna yankinsu ba su yi laifin komai ba. Mu kuma na aikinmu in an ci haƙin wani ko an ci haƙin ƙasa mu ci gaban mu committee sai mun kwato shi kenan abin da za su wadi daidai da su ne
badakalar kudaden ma'aikatar tsaro wani al'amari ne da a kulliyo mun ke ƙara daukar hankalin jama'ar Niger saboda yadda ake alakanta ta da asarar dumbun rayukan sojojin kasar a fagen daga dalili kenan ofishin procureur de la republique ke jaddadawa jama'a cewa hukunta masu hannu a wannan ta'asa ba gudu ba ja da baya
binciken yanzu ne za a fara shi shi cikin binciken nan mutanen da mu nan ga a farke za mu sa cikin shari'ar da za mu yi procedure standard wanda za mu dora ma laihin bisa su mu kai gaban jujin bincike suna iya karuwa ko ko yana iya wanke wasu abin da ya kamata mutane su gane su kwantar da hankalinsu abin duk da ya faru cikin dosiya a hankali kwance jujin bincike zai bincika ya ga abin da ya faru shi kuma yana da hanyar ya diba wanda ya yi laifi ya kwadi wanda bai yi laifi kuma ya ce bai yi laifi ba kuma duk wanda hannun shi ya shiga ciki ko shi wane ne zai shiga cikin zancen
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Zuwa gaida Suleiman yanzu kuma bari mu sake leƙawa Najeriya inda ƴan jihar Taraba ta arewacin ƙasar ke zama cikin fargaba saboda aika-aikar miyagu Ibrahim Abdulaziz gare ka
yayin da matsalar tsaro yanzu ke ƙara tabarbarewa a Najeriya yanzu haka matsalar garkuwa da jama'a na ko neman hana jama'a kwana a gidajensu a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya da baba nan ma shine farmakin da masu garkuwar suka kai wasu yankuna na karamar hukumar Ibbi da kuma Jalingo da ke zama fadar jihar inda masu kai awon gaba da wani jami'in ɗan sanda da kuma su fararen hula a gwamnatin sis kusa da kamfanin ruwa na Natu
bypass na mile 6 akwai Natu water ta bypass din sun je suna neman ku kidnapping me Natu water din ne ba su same shi ba sai sun shiga vicinity kidnapping wani su staff na Natu din sun kama police da
kawai kidnapper sai su ko su doki wannan yau su doki wannan gibi su doki yanzu haka karfe 8:30
To sai dai kuma a kullum hukumin tsaro kan ji suna nasu kokari da magance matsalar DSP David Misal da ke ma zama jami'in hula jama'a na rundunar ƴan sandan jihar Taraba ya kobe na mai kokarin da suke yi a yanzu
kwamishinan ƴan sanda na jihar Taraba ya da matakai daban-daban domin dakule duk masu garkuwa da jama'a da kuma neman karɓar kuɗin fansa kwanakin nan kamar yadda ka na sani mun yi nasarar arbe mutum takwas waɗanda suka fito domin su kama wani a wannan wurin da ake kira bali wato bali local government muka samu su bindigogi kira su AK-47 da kuma sauransu
sau tari aka yi ma zargin cewa yan bindigan kan samu haɗin bakin makusanta wanda ake son kai wa hari kamar yadda ya faru a wani yanki na ƙaramar hukumar Ibbi inda cikin wanda aka kama har da wasu ƴan gari
yanzu dai Allah ya fallasa mana wa'annan mutane an kama biyu daga ciki kuma sun nuna inda suka kai wancan wanda suka kama shi ƴan gari ma ƴan gari
har da hannun ƴan gari
ƴan gari sosai sanannuwa
masana dai na maganin lokaci ya da gwamnatocin jihar Arewa za su ba dama ga al'umma su ma su kafa kungiyoyin kare kai gane da lamuran ke ƙara tabarbarewa a yanzu Yakub Musa wannan jarida ne da ke bin diddigin harkokin tsaro a Najeriya ya mako ba da shawarar cewa
ai shi kungiyoyin sa kai din yana da kyau kuma a jihohi da yawa akwai su kuma a dama akwai maharba nan a Borno akwai civilian JTA da maharban da sun jiganta kawai abin da ke faruwa shine yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba
fatan talaka shine Allah ka karshen wannan matsala na tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Ibrahim kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantaccen ruwa ta Najeriya ta Dr. Gidado director a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a Najeriya a cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilin Madina Dauda ta fara da tambayar Alhaji Ibrahim ko ya kamata gwamnati ta bude gonakinta.
Ai na sai idan kika duba Kenya a tsiran fulawa da take yankewa. Kenya sama da mutum 1500 suke da aikin yi akan wannan harkar fulawa
kawai.
Fulawa fa da zaka dauka
kai. Amma gonan ta gwamnati ce ko?
Tasu ce.
Tasu ce.
Eh amma an san cewa duka wanda yake manomi da talaka a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya ko yana da gona. Abu ne na Afirka ko yana da gona. Idan aka bunkasa aikin gona din inda duka mutane 10 za su taru daga gida su je su taru su yi wannan noma. Idan daya je a karkashin noman na akwai dabbobi za a ji manfatu za a yi takalma ga kwaro zai fito za a yi amfani da shi wasu za su tafi ciro itatuwan dibino su kawo a fita da shi kasashen waje wasu aikin tafarnuwa za su wasu saka za su yi ta gargajiya ta Hausa irin kamar carpet na Iran da aka yi da hannu ya fi kowanne tsada a duniya masakunmu za su taso a kafa su kere-kere da fasaha da ya shafi ayar injinan masako zai fito za mu daina shigowa da kaya da kasashen waje yanzu fa idan kin je Kano kantin kwari kusan sama da rabin safa China ta mamaye gurin suke da kayan suke sayarwa kai dan Kano sai dai kai dillanci ina amfanin wannan abun ba za mu farfado da masakunmu ba muna da kasa da za mu yi auduga injinan nan suna nan da muna amfani da su me yasa suka mutu ba za mu duba ba da dai sauransu so ka bunkasa noma na zamani ba zai hana kowa aikin yi ba
kwallo ba amma muhimmiyar tambaya anan ita ce tunda yanzu kudi ya ragu a hannun mutane doctor ta faɗa ta ce noma yanzu abu ne na kudi ba kwa ganin ya kamata gwamnati ta amfani da filayen nan kace hektar kusan miliyan 8 da ba amfani da su gwamnati ta fara noma a cikin su
don ko wacce karamar hukuma tana da gona da ai a kananan hukumomin ko wanne karamar hukuma kika je akwai sto inda zaka je ka sai fatanya ka sai ingantaccen irin da muke magana ka sai karkabeta da garma ta project ta agric har ma shanun ka saya duk akwai wadannan sto din da ke tun zamanin da aka yi su da kasa sun ruguje gwamnati sun ki su tada shugabannin kananan hukumomi sun ki su tasa da duk kowace karamar hukuma har karamar hukuma ta da aka yi kwanan nan tun kafin ta zama karamar hukuma gagara tana da gidan nama an gina wannan gidan nama an bar shi ya rushe ya ruguje so kowace karamar hukuma tana da gona jiha akwai inda ake yanzu kamar Jigawa akwai gurare guda 7 inda inganta dabbobi ne akwai daya Gumal akwai daya Kazaure akwai Hadeja akwai ina ganin Aroni ne ko Guiwa duka sun mutu da filin ne kawai a gurin inda kana dabbobinka ba su da lafiya zaka koro su gaba daya matsayin garke a yi musu huje ka wuce duk sun kashe wadannan abubuwan akwai kamfanoni masu sarrafa amfanin gona kamar kamfanin da zai fulawa da zai yi rake duk mallakar gwamnatin jiha sojoji ne fa suka yi an yi wannan abun zamanin Shekoni da Olayanka Sile a Jigawa amma kuma zababben dan siyasa ya zo ya sai da kamfanonin an rufe to wannan abubuwan ne muke cewa yanzu gwamnoni su dukufa su farfado da waɗannan abubuwan cika ciki da abinci ba security bane ba ba ana bada security board ba su fito da security board din su sama na shi a noma shi ma shugaban kasa fito da security board din sa tsakanin Kaduna da Abuja fitar da wata hekta 50 ko 100 a ce wannan gonar shugaban kasa ce amma ta ƴan Najeriya irin duk koda sau uku ya je idan aka cire amfanin gonar a dauka ma a rabawa ainihin talakawa less privilege a ce wannan abinci ne daga gonar shugaban kasa da ya ware musamman yana zuwa koda ja eh da fatanya misali irin wannan abubuwan zai sa matasan mu da shugabannin mu masu zuwa su rungumi aikin noman nan gadan-gadan sannan kuma a maida shi sana'a mai kyau wanda kowa zai alfahari da ita duk da mu dai muna alfahari da noma mun ga amfanin sa kuma ya taimake mu sosai bukata shi kawai muke bukata ai
to kan wannan shawara da Alhaji Ibrahim Musa ya bayar muka kawo karshen wannan shiri na noma tushen arziki da yazo muku daga ɗakin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja.
Ban sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dr. Ruski Dado da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ahmad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan turo mana.
to bari mu faro da wasikan Ahmadu Manija daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki yace muryar Amurka ku isa mun da sakon jaje da ta'aziyya ga al'umman jihar Katsina Zamfara da ma jihohi da hare-haren da yan ta'adda ya shafa fatan mu da kiran mu ga shugaba Muhammadu Buhari shine ga dauki matakin sauya manya-manyan rundunonin tsaron kasar nan domin wallahi waɗannan jami'an tsaro sun kasa kuma sun gaza tsare rayukan yan Najeriya sako na gaba na cewa salamu muryar Amurka na matukar farin ciki da jin matakin da gwamnati misali ya dauka na rushe duka jin yarjejeniyar zaman lafiya da ya kulla da yan bindiga a jihar domin tun daga farko ma ba wani dalilin kulla yarjejeniya da waɗannan yan bindiga marasa imani sai kuma sako na gaba daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce VOA Hausa yin hukuncin kisa ta hanyar rataya da gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta dinga yi wa masu fyaɗe abin dubawa ne domin hakan yayi hannun riga da koyarwa addinin Islama kuma kimbin umarnin Allah na iya jefa kasar mu cikin wani yanayi domin Sayyidina Ali ya ce ba a bijirewa Allah a zauna lafiya sakon sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobin Najeriya yace salamu VOA Hausa ku bani dama in kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ma na jihohi da su bude makarantun yara su ci gaba da karatun su domin a gaskiya illar zaman yara a gida yafi na cutar coronavirus wannan sako na cewa salamu VOA Hausa a gaskiya dole ne sai gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen aiki da gaskiya wajen magance matsalar fyaɗe ma'ana dukkan wanda aka kama da laifin fyaɗe a yi masa hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu niyyar aikata irin wannan ɗabi'a daga Kabiru Janya Kwari Sokoto a Najeriya wannan sako ya fito ne daga Malam Hussaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salamu VOA Hausa ina ƙara dubun godiya ga waɗanda suka mika mini sakon ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifiyata ga dubun gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Mele Yusufali da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Ado Salati goma ga Annabi da Ali Abdullahi Dorin Baga da Nasiru Shehu Yunusari da Aluman Karasuwa baki daya wannan sako ya fito ne daga Muhammadu Salu Kaura da Moda Zamfara hakika ci gaba da zubar da jinin al'ummar wasu jihohin arewa da yan bindiga ke yi abin tayar da hankali ne matuka san bai kamata a ce jagororin mu sun zura ido hakan na ci gaba da faruwa ba don haka wannan babban kalubale ne ga duk wani mai ruwa da tsaki a wannan yanki namu wannan sako da cewa salamu VOA Hausa a gaskiya tsaro ya tabarbare a Najeriya musamman arewacin Najeriya Allah kawo mana karshen shi amin daga Aliko Auta kafinta Yelwa gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato daga karshe sai sako Ridwan Ibrahim London Uba yace tabarbarewar tsaro a Najeriya musamman arewacin kasar wannan abin tashin hankali ne ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ka farka daga baccin da kake yi domin al'ummar arewa suna cikin wahala
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa ta gaice
a yau talata ake sa ran manyan jami'an kula da lafiyar jama'a a nan Amurka za su bayyana a gaban kwamitin majalisar kasar yayin da wasu bangarorin kasar ke fama da sababbin masu kamuwa da cutar coronavirus shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya faɗi jiya Litinin cewa ana mai da annobar coronavirus batun siyasa kuma rashin shugabanci a fadin duniya da zai yaki cutar yafi cutar illa jami'ai a Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus sun sanar yau talata cewa za su sake kulle gundumar Gütersloh biyo bayan rahoton sake bullar COVID-19 a wani wurin sarrafa nama
su masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Tsile wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus da shi wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam